Karfe 6:30 agogon Najeriya da Niger, 5:30 agogon GMT da Ghana. Masu saurare, sashen Hausa na BBC ne ke magana a kan mitoci 41 da 49 ko a shafinmu na bbchausa.com. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Ukraine ta ce akalla mutum 14 ne suka mutu sakamakon hare-haren makamai masu linzami da Rasha ta kai babban birnin kasar Kyiv. Hukumomin Amurka sun ce sun kama wani dan bindiga a kusa da wani hilin wasa na shugaba Trump. A Najeriya, wata tajar baki ce ta kaure tsakanin bangarorin da ke hamayya da juna a jam'iyyar hamayya ta PDP bayan wasu kalamai da ministan Abuja ya yi game da makomar jam'iyyar a zaben 2027.
Mutumin da ya samu karaya ya yi hatsari a ce don an sallame shi daga asibiti zai iya fara gudu.
Kenan ya yadda ba ta da martaba yanzu saboda ya cika burinsa. Domin mu a hannunmu ba ta da wata matsala da take fuskanta kuma za ta tsaya zaben nan.
A jamhuriyar Niger, wata kungiyar masana fasahar zamani ce ke kokarin fadakar da matasa yadda za su yi amfani da shafukan sada zumunta da kirkirarriyar basira ta AI ta hanyar da ta dace.
A lokacin intelligence artificial ya zo ne ba dan mu yi aiki wanda yake lalata mutane ko kuma wanda yake lalata garirukan mu. Yanzu in kaman farizan mutum bai da lahiya, kai garin naku babu likita. Cikin intelligence artificial din nan kai magana yaran naku, intelligence artificial yana baka amsa.
To shirin zai kai maharcia da inda gwamnatin kasar ta gargadi game da sukar manyan jami'an gwamnati a shafukan sada zumunta, amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara da karanto muku labaran duniya. Sunana Rabi'atu Kabarinka. Masu saurare, barkanmu da warhaka. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar Ukraine ta ce akalla mutum 14 ne suka mutu sakamakon hare-haren makamai masu linzami da Rasha ta kai babban birnin kasar Kyiv. Wani bincike ya gano cewa mutane sun fi son karanta labarin da kirkirarriyar basira ta AI ta rubuta fiye da wanda dan adam ke rubutawa. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi kira ga rundunar sojin Najeriya da ta gurfanar da fararen hular da ake tsare da su a barikin Giwa da ke Maiduguri.
In mutum ana zargin sa da laifi da ya shafi taimakawa ƴan ta'adda ko yin ta'addancin kansa, kamata ya yi masa hukunci yadda doka ta ce. To amma abinda kullum muke gudu shine kada a je ana jefa mutanen da basu ji ba basu gani ba.
To muna tafe da waɗannan da ma ƙarin wasu rahotanni, amma duk sai bayan na fara da karanto muku labaran duniya. Sunana Rabi'atu Kabarinka.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma a shafinmu na internet bbchausa.com. Masu sauraro, Aisha Aliyu Jafar ke muku sallama a cikin shirinmu na ƙarfe 3 daidai a agogon Najeriya da kuma Niger, wato 2 daidai kenan a agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa shugaba Zelensky ya roƙi ƙasashe ƙawayen Ukraine su ƙara samarwa ƙasarsa makaman kariya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutum 800 da rikicin Isra'ila da Hezbollah ya raba da matsugunansu sun koma gidajensu a Lebanon. Masana tsaro da diplomasi da ƙasashen yammacin Afirka na nuna goyon bayansu ga ƙoƙarin dawo da hulɗar tsaro tsakanin ECOWAS da ƙungiyar IAS.
Wasu abubuwa da suka faru baya na rashin jituwa dole sai an maida su baya, kuma yana ga hanya an ɗauko ta. To kaga za a gama da ƙarfi da ƙarhe da dubaru da kuma sanin yankin gaba ɗaya a samu wani abu wanda zai ma al'ummomin amfani.
Za kuma ku ji cewa jam'iyyar hamayya ta ADC a Najeriya ta buƙaci majalisar wakilan ƙasar da ta sake nazari kan ƙudurin kafa rundunar 'yan sandan jihohi tun daga farko. To za kuma mu je jamhuriyar Niger, inda jami'an tsaro suka yi nasarar kama gungun masu aikata laifuka biyu da masu safarar kwayoyi. Amma farko sai Muktar Adamu bawa ya karanto mana labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19 da mita 25 da kuma a shafinmu na internet bbchausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Aisha Aliyu Jafar ce ke fata ku muni lafiya a cikin shirinmu na ƙarfe 8:30 a agogon Najeriya da kuma Niger, wato 7:30 kenan a agogon GMT da Ghana. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa wani dan takara mai sassaucin ra'ayi Abdul Al-Said ya lashe zaben fidda gwani na takarar kujerar sanata daga jihar Michigan a jam'iyyar Democrats. Iran ta ce ana dabda karkare wata sanarwar hadin gwiwa tsakanin kasar da Oman kan sabuwar hanyar da za a fitar na bita mashigar Hormuz. A Najeriya jami'ai a jihar Kwara sun ce an sako gomman mutanen da aka sace a harin da aka kai wasu kauyukan jihar bayan shafe watanni a hannun yan bindiga.
A yau muna farin ciki ga Allah an karbi mutane 163 sojojin da suka je suka karbo su dai. Saboda haka za mu yi ma sojoji godiya GSS da sauran jami'an tsaro wayanda sun tashi tsaye tun da abun ya faru har yau.
Har ila yau a Najeriya rahotanni daga jihar Filato na cewa wasu 'yan bindiga sun kashe wasu 'yan sa kai uku 'yan gida daya lokacin da suke bakin aiki.
A daren jiya ne irin karfe 9 na zuwa 10 na dare aka shigo musu da hari aka kashe mutum uku. Matasa ne wanda manoma ne suna cikin vigilante suna duban gari a wajen gidansu ne kawai sai aka kashe su. Matasa suna cikin bacin rai sosai.
To akwai kuma labaran wasanni a cikin shirin amma duk sai bayan Muktari Adamu Bawa ya karanto labaran duniya.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya a jerar rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa ‘yan adawa a Najeriya na ci gaba da neman tasiri wajen masu ka da ƙuri'a gabanin kaddamar da yakin neman zaɓe a hukumance a wannan wata. Matsalar kwararar bakin haure zuwa yankin Ciota na Spain mai kware-kware da ‘yanci ta sake janyo cece-kuce a tsakanin ƙungiyar ƙasashen tarayyar Turai. Yawaitar amfani da tabarau mai kyamara wajen ɗaukar mata bidiyo ba tare da izininsu ba na ƙara tayar da hankalin masu rajin kare haƙƙin matan. To kai tsaye za ku iya bibiyar mu a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
DW labarun duniya.
Amurka ta soke bizar jakadan Brazil a Washington DC. Tsohuwar Firaministan Bangladesh Sheikh Hasina ta ce za ta koma gida duk da barazanar hukuncin kisa. Shugaban hukumar FIFA ya yi kira taron gaggawa kan dambarwar da hukumar ke fuskanta.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryenmu a sashen Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Raijana Munir Yahaya. A cikin abubuwan da muka yi muku tanadi za a ji cewa yayin da ake martani kan matakin shugaba Tinubu na ƙara sojoji albashi kaso 80, ma'aikatar ilimin ƙasar ta umarci jami'o'i ɗaukar matakin ba sani ba sabo na korin ɗaliban da aka samu da hannu a muggan laifuka ciki har da yin garkuwa. Za mu je jamhuriyar Niger inda har yanzu waɗanda aka yi wa rusau ke jiran gawan shanu. Duk wannan za a ji ƙarin bayani amma yanzu ga Khadija Ahmad Rufa'i za ta fara da labaran duniya.
DW labaran duniya.
Isra'ila ta yi watsi da shirin kwance ɗamarar Hamas. Sabbin naɗe-naɗe sun ƙara tayar da ƙura kan rashin bayyanar shugaban Kamaru. Bangladesh ta mayar da gidan Sheikh Hasina gidan tarihi.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Jama'a barkamu da sake kasancewa tare a zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Raijana Munir Yahaya. A cikin shirin za a ji cewa a karon farko gwamnatin Najeriya ta haramta almajirai bara tare da tilasta rajista a makarantun allo. Za mu je garin gwamna domin jin abin da kungiyoyin arewacin Najeriya suka tattauna a taro kan matsalolin tsaro. Wannan ne ma babban labarin mu na yau. Muna tafe da shirin al'adu da shirin muhalli amma duka sai bayan Khadija Ahmad Rufai ta fara da labaran duniya.
DW labarun duniya.
Iran da Oman sun cimma matsaya kan mashigin ruwan Hormuz. Ukraine da NATO sun tattauna kan ƙarin makaman kariyar sararin samaniya. Hukumar lafiya ta duniya ta ce annobar Ebola na yaduwa fiye da kokarin dakile ta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
Karfe 7 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25.
Rukayya Abba Kabara.
Mai sauraro barkamu da asbahin wannan rana ta Laraba da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya ƴan ta'adda sun kashe mutane 21 da kuma garkuwa da kusan 40 a jihar Sokoto. Jami'an lafiya da ke kula da masu cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun tsunduma yajin aiki. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada cewa ana wata tattaunawa tsakanin su da Iran don kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin su. Kuma da layin zo ga labarin bi da bi. Karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da 25.
Rukayya Abba Kabara.
Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labarin wannan hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya ƴan ta'adda sun kashe mutane 21 da kuma garkuwa da kusan 40 a jihar Sokoto a kamar kuwa daidai lokacin da ake gunaguni kan halin da shugaban kasar ke ciki ya sanar da garin bawul a bangaren tsaro. Shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada wanzuwar tattaunawa tsakaninsa da Iran. Tuma da layin zuga labarin bi da bi.
Karfe 5 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 4 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana.
Shamsiya Haruna.
Mai sauraro barkamu da wannan yammaci da fatan an wuna lafiya. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya matakin ƙarin albashi mai tsoka da shugaba Tinubu yayi wa sojojin kasar zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Satumba. Bincike ya gano yadda aka yi safarar makamashin uranium a boye daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo zuwa kasar China. Ambaliyar ruwa da ta sababa zaftarewar kasa sama ta yi ajalin sama da mutum 100 a kasar India inda dubbai suka rasa matsugunai. Toma da layin zu kuma ga cikakkun labaran.
Wani rahoto ya bayyana cewa yakin Iran na neman karar da makamai masu dinzami na Amurka. Sannan za a ji cewa dakarun Najeriya sun kama mutanen da ake zargi da kaiwa ƴan Boko Haram kwayoyi a birnin Yobe. Wasu daga cikin takaitattun labarai kenan na ranar Laraba 5 ga watan Agustan 2026 daga nan TRG Africa Hausa tare da ni Mustafa Musa Kaita.
Masu sauraro barkanmu da warhaka, kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu. Da farko za mu kawo muku labaru sannan shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labaran tare da ni Fa'iza Muhammad Mustafa. Da farko ga kanun su. Ma'aikatar tsaron kasar Sin ta yi martani game da takardar bayani kan harkokin tsaro ta 2026 da Japan ta fitar. An gudanar da taron tsaron kasa da kasa kan yaƙi da ta'addanci na 2026 a yankin Xinjiang, Koriya ta Arewa. Za ta tsara jerin matakan soji da za ta ɗauka bisa la'akari da yanayin sojin ƙasar Japan a yanzu.
Kuna tare ne da tashar CRI.